This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, wata gamayyar ƴan uwan mutanen da Hamas ta garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da ƙara Isra'ila da su nemi shugabannin Hamas a gaban kotun ICC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da kawayen Amurka a kwana guda bayan da aka sallamo shi daga asibiti. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi kan yadda al'ummar Sudan ke ƙara shiga yanayi na kunci da ke barazana ga rayuwarsu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu al'umman Nijar na ci gaba da kokawa kan halin matsi da suka shiga sakamakon takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta kakaba wa ƙasar.
Yan Nijeriya muna matsala, yan Nijeriya sa matsala, yan Nijeriya masu yin matsala nan saboda mu shi ne suke suna ganin saboda mu aka sa takunkumin nan. Aka ce a ya tsaya haka, talakawa ne suke shan wahala.
Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai tattauna da shugabannin addinai kan gudunmuwar da suke bayarwa wajen tarbiyyar ƴaƴa da zaman lafiya da haɗin kai da cigaban ƙasa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Wata gamayyar ƴan uwan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da ƙara a Isra'ila da su tuhumi shugabannin Hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin Hague don neman a biyawa ƴan uwan nasu kadi kan laifukan yin garkuwa da su da aikata musu laifukan da suka shafi yin lalata da kuma azabtarwa. A ranar 7 ga watan Oktoba, mayakan Hamas suka yi garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai a Isra'ila, wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200. Harin da ya haifar da harharen martani daga Isra'ila waɗanda suka halaka Falastinawa sama da 28,000. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da kawayen Amurka don tattauna yadda za a tallafa wa Ukraine yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya doshi shekaru biyu. Wannan zama da ya kunshi gamayyar sama da ƙasashe 50 da ake kira ƙungiyar tuntuɓa kan al'amuran Ukraine na gudanar da wannan taro ne kan yadda za a ci gaba da tallafawa ƙasar yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan lokacin da Amurka za ta ci gaba da bada tallafinta, wanda shi ne mafi tsoka cikin agajin da ƙasashe ke bayarwa. Hakan na faruwa ne yayin da ake kai ruwa rana a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican kan neman amincewarta da kuɗaɗen da za a tallafawa ƙasar ta Ukraine.
Supporting this bill is standing up to Putin. Opposing it is playing into Putin's hands.
Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa nuna goyon baya ga wannan kuduri tamkar tsolewa Putin ido ne, yin akasin hakan kuma faranta masa ne. Rabon da Amurka ta tura wa ƙasar ta Ukraine tallafi tun a watan Disambar bara, bayan da kudaden da ta ware suka ƙare. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Sudan na tunkarar wani yanayi da ka iya haifar da matsalar matsanancin yunwa da rashe-rashen lafiya da mace-mace da kuma matsalar karancin abinci mai gina jiki. Wakilin WHO a ƙasar ta Sudan Peter Graf shi ne bayyana hakan a birnin Alkahira na ƙasar Masar a ranar Talata, yayin da yakin na Sudan yake shirin cika watanni 10 cif da barkewa a gobe Alhamis, lamarin da ya ce ya jefa al'ummar ƙasar cikin ƙangin rayuwa. Graf ya faɗa manema labarai cewa kusan mutum miliyan 25 cikin al'amuran wato al'ummar ƙasar ta Sudan na buƙatar agajin gaggawa, sannan sama da mutum miliyan 18 cikin wannan adadi na fuskantar matsalar yunwa sanadiyar ƙarancin abinci.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Wasu al'ummar jamhuriyar Nijar da wasu 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Difa waɗanda ke gudun hijira sakamakon rikicin Boko Haram sun koka kan halin matsi da suka shiga sakamakon rufe iyakokin ƙasashen biyu, inda suka yi kira da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya duba takunkumin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kakabawa Nijar tun bayan da sojojin kasar suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum daga kan karagar mulki a bara. Daga Difa ga rahoton da wakilin murya Amurka Haru Sula Rashidi ya aiko mana.
A yanzu haka al'ummar jamhuriyar Nijar da na makwabciyarta tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana mawuyacin halin da suke ciki sakamakon yadda takunkumin ECOWAS ke ƙara ci gaba da shafar hulɗar da ke tsakanin mazauna kan iyakokin ƙasashen biyu. Wani lamari dai ya faru ne tun bayan watanni 7 da sojojin ƙasar suka hambar da gwamnatin farar hula ta Bazoum Muhammad a ranar 26 ga watan Julin da muka yi ban kwana da shi. To sai daga bisani waɗannan ƙasashe uku da suka hada da jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da ƙasar Mali da ke mulkin soja tuni suka jaddada aniyarsu ta ficewa daga ƙungiyar CDAO ko ECOWAS. Sanadiyar matsin lambar da ƙasashen uku suka ce an yi musu shine ba bisa ka'ida ba. Sashin Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar musamman ma na jihar Difa da ma 'yan asalin ƙasar ta Najeriya da rikicin ƙungiyar Boko Haram yasa suka bar matsugunansu da neman mafaka a nan jihar Difa. Sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan mataki na ECOWAS suna masu cewa.
Sunana Abdurrahman, asalin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Mu yanzu Nijeriya tsakanin mu da ita su yi kokari a gyara takunkumin nan da ake an samu shi cikin matsala. Mu 'yan Nijar muna matsala, 'yan Nijeriya su matsala, 'yan Nijeriya masu yin matsala nan saboda mu shi ne suke suna ganin saboda mu aka sa takunkumin nan. Aka ce a tsaya haka talakawa ne suke shan wahala. Shi Tinubu yanzu shi da shugaban kasa na jamhuriyar Nijar wannan su ji ba su gani su ga kukan talakawa.
Malam Bukar Abba Malam Kilakam komin gudumariya a jamhuriyar Nijar. Shugabanninmu matakin da suka dauka wannan za mu koma nomanmu irin na da na kiwo. Akwai sauran kasashen Laraba ba Najeriya kadai muke makwabta da ita ba ko Benin. Muna da sauran kasashe kenan in hagu yakiya za mu koma dama.
Malam Muhammadu Muhammadu mu matsayin ɗan Najeriya ne kuma rashin daɗi ya koro mu can muka zo nan mun samu yanzu matsin lamba sosai. Shi Tinubu ya yi kokari su gera tsakaninsu har mu samu makoma kasanmu kafin mu koma kar mu samu matsala.
Musa Hassan, to mu gaskiya in hijira da muka gudo daga Najeriya muka zo Nijar Tinubu su koma da Nijar su shirya mu kukan da muka kawo gare ka kai shugaban Tinubu saboda shi ne zai kawo illa talakoki su da bakawunansu. Ya tuna da 'yan Najeriya can fa mutanensa ne 'yan Najeriya kuma sun zaɓe shi don ya jagorance su a mulki don abun ya yi kyau.
To koya masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke kallon hulɗar da ke tsakanin Nijar da Najeriya tsawon shekaru da dama saɓanin yadda ake ganin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta fara ja baya sosai. Tambayar kenan da ne wa Alhaji Usman Manga Isufu da ke zama shugaban ƙungiyar farar hula ta MPCR a nan jihar Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa.
Nijeriya da Nijar wannan al'umma ce guda nasaru suka zo suka raba su tunda lalle mu nan a Difa muna iya cewa akwai jama'a Najeriya wanda suke nan a Nijar. Ka gani bayo ba suke cin ƙasa su 'yan gudun hijira akwai wanda suke nan harshe da shekara 10 sun tsallako don saboda sun tsammani akwai 'yan uwansu wanda suke nan. Ka ga kuma ai an karɓe su hannu biyu an ba su wuri sun zamna hiye da shekaru barkatai. Bancin haka Nijar da Nijeriya an yi hulɗoɗi da yawa. Kaga lokacin da su wannan Faransa'an su ne suka so su raba Najeriya lokacin biya fara wannan lokacin Joli ya aka yi ai Joli ce bayawa Nijar da Nijeriya duka ɗaya suke. Kaga Nijar ta kai ɗoki aka ci yaƙi na Biafra ba a samu ba aka raba Nijeriya. Shugabanninmu wannan kiran da zan musu su yi yadda za su kawo su goge kukan talaka.
To sai duk da hakan 'yan ƙasar Nijar da ma na tarayyar Najeriya na fatan ganin an shawo kan wannan matsalar da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar cire takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta kakkaba a jamhuriyar Nijar wanda hakan zai ba su damar tafiyar da al'amuransu na yau da kullum kamar yadda suka saba yi a baya. Haru Sula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Haru Sula Rashidu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Ta ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta ƙudura niyyar sake kwance ɗamara da kuma tsugunar da tubabbin mayakan Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai ne ya aiko mana daga Abuja wanda ya fara da tattaunawa da wasu daga cikin tubabbin mayakan na Boko Haram.
Farkai a yana da na kai yaƙi.
Yaƙi na da yawa ne. A Najeriya ma na yaƙi, a Kamarun ma na yaƙi.
Ba wani abun da mun sa gaba kawai dai mun amun gabin ba kyau kawai dai muka bari muka fita.
Me za ku ƙarin gwiwan ku fito?
Eh, ƙarin gwiwan da abun da sa mu fito. Wannan ba gaskiya bane zahiri kowa riga nuna. Eh, to shine abun da ya fitar.
Wasu daga cikin tubabbin mayakan Boko Haram kenan. Yayin da nake tattaunawa da su a kasar Kamaru, tuni da tarayyar Turan ta dorawa wani kwararren baturen Faransa alhakin jagorantar wannan aiki. Ganin har yanzu mayakan na Boko Haram da suka karkasu gida-gida na ci gaba da ta da kayar baya a kasashen yankin tafkin Chadin. Shin anya lokaci ko yayi na tunkarar aikin sake tsugunar da su din? tambayar kenan da nayi wa Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu dake zama masanin tsaro da zamantakewa.
A lokaci ya wuce to amma ni a ra'ayi na da yawa daga cikin mu da ra'ayi mu lalle a tugunar da su a sake dawo da su cikin jama'a. Mu mutanen nan da abin ya adaba ba su zo su yi nasu da kansu. Amma kafin a yi haka sai gwamnati ta nuna ita ce gwamnati ta fi karfin mutum. Za a nuna karfi ne in an ga lalle cewa karfin su ya fara karewa to sannan sai mu zauna da cewa mu nuna musu waɗannan abin da suke yi ba riba. Duk yadda mutum zai da zai fada da gwamnati ba. Ana haka amma sai gwamnati ta nuna ita ke da iko, ita ke da haƙƙin kare ƙasa. Sannan sai a zauna a tsugunar da duk wani wanda yake jin yana da wani ƙorafi.
Tuntuni kuma kasashen yankin Tafkin Chadin suka kakkafa cibiyoyin sake tsugunar da tubabbin mayakan na Boko Haram a ziyarar aiki da na kai ƙasar Chadi. Na tuntubi mataimakin babban komandan rundunar ƙawancen ƙasashen Tafkin Chadin na wancan lokaci, Brigadier General Abdul Usman, ko me zai ce akan haka?
Ba za mu ce ba yau illa duka an gama da su, amma an kaiye musu ƙarfin su. Da an ka kaiye musu ƙarfi, me za mu ce ma kaman ƴan uwanmu masu kamun kihi wajen Baga ko wajen Dingimi ko wajen Dabuwa na Cameroon koko Dabuwa can Chad koko na haka wajen Fishi Dam duka, sai a ce musu insha Allah bisa kan wanda mun ka gani ba wani ƙarfi gare su ba, amma da ƴan kingi kaɗan.
Shugabannin kasashen yankin Tafkin Chadin dai na ci gaba da nuna gamsuwa ganin yadda dakarun kasashen yankin ke ci gaba da fatattakar mayakan na Boko Haram, har ma sun aike da sakonnin musamman ga rundunar dakarun ƙawancen. Kuma babban sakataren hukumar raya Tafkin Chadin Ambassador Nuhu Mamman ya mun ƙarin bayani.
Shugabannin mu sun ji labari kin da ake yayi kyau, suka ce in zo in gansu in faɗa musu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa, a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi, kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan yunkuri na tarayyar Ture zai yi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Shirin zamantakewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora. Zo a zazanta, ku zo a daidaita.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa da ke zuwa muku kowace ranar Laraba da karfe 4 na yamma a Najeriya.
Zaman lafiya da daɗi.
A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne da shugabannin addinai amma mata zalla kan gudunmowa da suke bayarwa wajen tarbiyyar ƴaƴa, haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Iyaye, in mun tsaya tarbiyyar ƴaƴa da kyau, ba zai taɓa zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake, ko da ma an maka wani abu, kashewa bai kamata ya zo kusa a tunaninka ba.
Yes, muna alfahari da cewa mu haifa saboda a yadu a samu al'umma. Amma kuma ai ana son al'umma na gari, ba wa al'umma da za su zo su addabi mutane ake nema ba.
Bincike da wata kungiya da ke tattara bayanai kan yaƙe-yaƙe a wurare daban-daban mai lakabin Aklet ta gano cewa akalla mutane 5,135 ne aka kashe a cikin watanni 7 na wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu. Kungiyar ta ce jihohin da aka fi kashe-kashen sun hada da Borno, Zamfara, Plateau, Niger da Kaduna, yayin da jihohin Ekiti, Jigawa da Gombe su ne ke da karancin tashin hankali. Kan haka ne na hado kan mata da ke zama shugabannin addinai don jin irin gudunmowarsu. Uwar gidan shugaban Ekwa ta ƙasa da ƙasa, Madam Naomi Steven Panya Baba, ta ce mata na ƙoƙari wajen wanzar da zaman lafiya.
Rashin jituwa dai abu ne na kowane rana. Kuma muna nan a matsayinmu na uwayen ruhaniya. Mun san yadda umurnin Ubangiji mu yi zaman lafiya. Muna kuma koya matan fastoci, zaman lafiya yana fara daga zuciya ne. Mu samu zaman lafiya, mu samu zaman jituwa, mu samu hudawa and dangantakanmu da Ubangiji. Mun samu dangantakanmu da Ubangiji ya zauna. To dangantaka a cikin gida da makwabta, da wani yare ko da wani ne ba zai wuya ba. Amma su da yawa sai mu samu mutane akwai rashin ganewa, rashin ibada, kuma aminci da sauki. So ta haka sai ka gani akwai damuwa kala-kala. Amma sai mu na matan fastoci, babban ka'ida shine in akwai rashin jituwa, mu ne mu zama masu kawo sallama. Babban abu yanzu da mun dauka shine mu yi addu'o'i, Ubangiji ya sa mu gane wayannan mutane ƴan uwanmu ne. Duk masu kashe-kashen nan ya'ya ne, suna da uwa. Mu a matsayin mu na uwaye za mu duba wannan abin da idon tausayi, saboda mu samu bishewan Ubangiji yaya ne za a yi zaman lafiya. Abin da ke faruwa yanzu bai kamata ba.
Idan aka samu irin wannan tashin hankali, zaki ga mata su suka fi shiga wannan tsanani, saboda su ne masu kwasan ƴaƴa, kila ƴaƴan ma ba ɗaya ba, ba biyu ba, mazajin an kashe, zaki ga suna shiga tsanani sosai. Ta yaya mata su ma za su sarrafa kansu domin a samu an wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma gaba ɗaya?
Dadin shine mu mata mu gane tadin hankali da kashe-kashen nan. Gasken ki ne mu muka fi shan wahala, kuma wannan ganewan ya taimake mu yanda za mu yi kada mu shiga cikin tada hankali. Kana zama kadai ka yi zaman sake, in an ce ga damuwa sai ka san yanda za fara neman yara, domin wani lokaci sai ka ga suna waje ne an buga su can.
Ana danganta wannan tashin hankali da rashin tarbiyya musamman daga iyaye, ya kike ganin haka?
Ya kamata kowa ya sani, domin ko a addini ko ba addinin Krista ba addinin da ya umurci wani ya dauki ran wani. To wayanda suna halin kashe-kashen nan, gaskiya za mu iya mu ce kila babu tarbiya na gida, amma ina ji ba tsoron Allah a zuci, domin inda suna tsoron Allah ba yanda za ka duba mutum kaman ka sai ka daga hannu ko ka daga takobi ko ka daga wani abu kai masa kisa. Amma namu shine iyaye, in mun saya tarbiyyar yaya da kyau, ba zai taba zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake, ba wai an yi ma ko da ma an maka wani abu, kashewa bai kamata ya zo kusa tunaninka ba.
Mafi yawan waɗanda ke shiga rikita-rikitan nan matasa ne, da ko dai ba su sami ingantaccen tarbiyya na addini da zamantakewa ba, ko dai sun fandara saboda miyagun abokai ko yanayin rayuwa. Koordinator kungiyar mata musulmi ta Form 1 a jihohin Benue da Plateau, Hajiya Sumayya Hamza, ta ce dole ne sai an samu kyakkyawar hulɗa tsakanin iyaye da ƴaƴa.
To a kullun kiran da nake yi wa mata, musamman iyaye da kuma shugabanni da yayu wanda suke nan da mazaje samari, musamman matasa a ƙarƙashin su, abin da nake so mutane suna dubawa shine wa'annan matasa fa da suka shiga cikin shaye-shaye da kuma abubuwan da bai kamata ba, ba son ransu ne su shiga ciki ba. Wato al'amura ne na yanayin rayuwa yake jinyowa har su fada cikin wannan hatsari. Alal misali, yaro ne ya tashi sai ya samu matsala a karatu, sai zama da iyaye mai yiwuwa suka yi fushi da shi, suka nuna mishi cewa bacin rai saboda haka sun rabu da shi. To idan aka rabu da shi, titi kenan za su kula da shi. To a nan kuma zai fita da bacin rai, yana ganin sauran abokanai suna ci gaba da karatu, shi kuma karatu gashi ne ya takushe, iyaye kuma sun yi fushi da shi saboda wasu halayya da ya shiga ciki. To nakan gaya ma mutane, idan iyaye ba su zo sun tare wannan gurbin, su duba su ga ta wani hanya za a tallafa a maida yaron makaranta, ko da koda ya ci makarantar ne ko kuma ya faɗi jarabawa. Akwai hanyoyi da yawa da za a nuna musu muhimmancin karatu don su koma su yi karatun. Idan ba a yi wannan ba, to a cikin jama'a za a samu ire-irensu wanda sun fada cikin hatsarurruka na shaye-shaye. Za su nuna ma yaran nan cewa to ai in ka sha wannan ma hankalinka zai kwanta. To daga farawa haka suke shiga cikin shi, ya zama kuma da akwai wahala kafin su zo su bar shi. So maganar iyaye, fushi da ɗa bai taso ba, kuma ko ba ɗin da ka haifa ba, duk wani ɗa da ka gani a mu da yanda muka tashi, duk ɗa da ka gani ɗa na kowa ne. Kuma duk abin da ɗa yake yi wani na gaba da shi yana da right ɗin da zai mishi fada, kuma iyayen shi su amince. To idan muka ɗauki wannan haɗa hannun kamar yanda da ake na tarbiya, to ina ga zai taimaka mana ƙwarai da gaske, amma musamman iyaye su ja ƴaƴa jikinsu su zama abokan hiransu su zama abokan shawaransu kar a waje ne za su samu abokan hira da abokan shawara to anan ne mummunan shawara yake shigowa har su shiga waɗansu halaye wanda ba su da amfani a cikin al'umma
idan kika duba yanda Najeriya ta kusan za a ce ta fashe ne idan aka yi la'akari da irin bambance-bambance da rashin zamantakewa da muke fama da shi a cikin jihohinmu a cikin unguwanni a cikin tsakanin kudu da arewa da gabas da yamma za ki ga ana ta nuna yatsa ma juna ba tare da an yi la'akari cewa ya kamata mu samu wannan zamantakewa ba yaya za a samu zamantakewa mai fa'ida tsakanin yan kudu da arewa a tsakanin musulmi da krista da dai sauransu
to abin da nake so mutane su tuna shine dukkan halittar ubangiji ne Allah bai nuna bambanci ga halittar da ya mana ba kuma krista da musulmi Allah ya saukar mu annabawan mu da muke biyayya da abubuwan da suka kawo mana na sako Allah ya saukar mana da su sannan kuma dukkan mu mun san cewa wayannan annabawan Allah ne sun kuma kawo littattafai to idan muka zauna muka duba cewa wannan krista ne wannan musulmi ne to mu dinga tunawa cewa dukkan halittu ne na ubangiji sakonnin da suka zo mana sun zo ta hannun annabawan Allah to saboda haka mu martaba junanmu idan krista ne ya martaba musulmi idan musulmi ne ya martaba krista kuma mu ba ma junanmu zarafin aikata ibadanmu bisa gwargwadon sakon da mu muka amince da shi to idan muka dauki wannan ya zama na shine shimfidinmu mu san cewa kuma zamantakewa addini ba zai zama mana wani abin da zai tare mana zamantakewar ba amma mu yi amfani da fahimtar addini ya kara mana dankon zumunci saboda Christianity da Musulunci babu wani guda ɗaya da yake ka ki dan uwanka
Ita kuwa Madam Victoria Daniel Zagi ta kara karfafa mata ne da su dage a matsayin su na masu sarrafa gida
to farko dai in zamu yi magana zaman lafiya dole a fara daga cikin gida domin in cikin gida ba zaman lafiya wa jama'a ba za ta samu ba so na farko dole mu gargadi ƴaƴanmu bisa ga zaman lafiya kuma zaman lafiya dole in kana tare da mutane za ku taka kafan juna amma dole ka yi hakuri so muna koya ma yara su zauna da hakuri da kowa da suke tare da shi domin in ba tare da hakuri ba ba za mu iya zaman lafiya ba aya ma a littafi ta koya mana cewa ubangiji ya ce mu samu diyan ruhu hakuri na ciki to dole mu koya ma yaran nan su koya hakuri a zaman duniya da suke ciki domin ya taimake su a zaman lafiya
to da yake kin fara maganan yara gani yadda matsalolin nan suke tasowa kuma yawanci idan aka duba kusan kashi 90 na waɗanda suke shiga wannan rikici da kashe-kashe za a ce matasa ne ko kuma yara ne kina ganin kamar iyaye suna kokari wajen horar da yara su fahimci cewa bai kamata a ce suna shiga irin waɗannan halayen ba
to so da yawa muna samun iyaye na da laifi akan wannan domin idan iyaye su ma kansu ba su da zaman lafiya to yaya za su yi su koya ma yara zaman lafiya to na farko muna kokari a sa yaran nan su koyi zaman lafiya iyaye mu ne da farko za mu bada tushen nan ma yara a gida domin in ba mu yi ba su ma ba za su iya ba to in kaga yaro ya shiga wani tsananin matsalan cewa shi ma yana kawo hargitsi a rayuwa to ka duba cikin gida ka gani akwai damuwa a cikin gidan domin in gidan da zaman lafiya ba zai dauko rashin zaman lafiya ya shigo da shi cikin jama'a ba to iyaye gaskiya suna da matsala a nan yawanci sai su sa harkan damuwa a harkan su ne a gaba ba su koya ma yara a gida ba balle yaro ya tashi da tarbiyyar cewa zai koyi zaman lafiya to iyaye ya kamata gaskiya su yi hankali domin mu koyar ma yaran mu tarbiyyar zaman lafiya domin komai ya tafi mana tare da dai
idan kika duba yanda yanzu an samu rarrabuwar kai musamman yan kudu da arewa yan gabas da yamma addinin krista da musulmi dai gaba ɗaya dai kowa an hargitse duk abin da ya taso sai kiga an danganta shi da irin wayannan kabilanci da addini da sauransu me kuke yi a matsayin ku na matan fasoci ko kuma masu shugabannin addini na ganin cewa wato an fahimci juna an inganta zamantakewa
a da babu wannan bambance-bambance muna zaman lafiya tare da musulmai da krista da kowa amma yanzu watakila masu siyasa suka dauko wannan suka kawo mana domin ya samu mu kawo bambanci tsakaninmu to idan za mu duba da kyau mu gani zaman lafiyar nan shi zai taimake mu don mu muna fada tsakanin mu sai mu dubi sama mu gani su suna hade ba wani bambanci tsakanin su ƴan siyasa amma sai ka ga mu muna rabe a wurin mu to ya kamata mu duba idan su sun hada kanmu mu me yasa mu ma ba za mu hada kai kar mu biye ma shawaran da suke ba mu ba domin raba tsakanin mu ne ya kawo mana hatsari dewa a kasan mu sai ka gani wannan addinin su suna gefe daya wannan addinin sun rabu gefe daya to wannan bai kamata ba ya kamata mu yi zama tare domin mu yi komai tare mu samu nasarar komai zaman mu tare
A cewar barista Mariya Muhammad Shitu za su ci gaba da fadakar da mata kan su sauke haƙƙin da Allah ya dora musu.
Eh gaskiya wannan in za mu dinke wannan to dole sai mu koma abinda ake cewa drawing board sai mu koma mu fara daga ƙasa. Mu nuna muhimmancin zaman lafiya saboda idan fa ba a zauna lafiya ba gaskiya ba abinda za a samu ci gaba. A misali ko gwamnati ma idan ba zaman lafiyar nan kudin da ya kamata a ce an yi mana amfani da shi wajen gina tituna da kuma ba mu ruwan sha da kuma wutar lantarki sai ki ga kudin ya koma wajen yaki da wannan fitintunu ko kuma tashi-tashen hankula da abin da ake fama da shi. To abin da ya kamata shine kowane gefe ya ja kowane gefe ya nuna mishi muhimmancin zaman lafiya sannan mu guji yaɗa jita-jita abin da baka guji ba baka gani ba ka dinga faɗan shi ka ce a'a an yi kaza misali kwanakin baya da wannan tashin hankali da ya faru a Mangu sai ka ga mutum ya ɗauko wani bidiyo ba daɗin gani ba komai sai ka ga kawai ya yaɗa. Wani kuma maganan ma ba abinda mutumin yake faɗa ba ne amma sai ka ji an juya shi an ce ai ga abinda wane ya faɗa ko kuma ga abinda wance ta faɗa. Da za ka sai ki ga wannan yawanzar da zaman lafiya to idan ba mun koma in mabiya addini kamar a ce misali da malamai da fastoci da gwamnati sun haɗa kai wajen nuna mutane muhimmancin zaman lafiya.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To wata gamayyar ƴan uwan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da ƙara a Isra'ila da su tuhumi shugabannin Hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin Hague don neman a biwa ƴan uwansu kadi kan laifukan yin garkuwa da su da aikata musu laifukan da suka shafi lalata da kuma azabtarwa. A ranar 7 ga watan Oktoba mayakan Hamas suka kai garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai a Isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200 harin da ya haifar da har-haren martani daga Isra'ila waɗanda suka halaka Falastinawa sama da 28,000. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da ƙawayen Amurka don tattauna yadda za a tallafa wa Ukraine yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya doshi shekaru biyu. Wannan zama da ya kunshi gamayyar sama da ƙasashe 50 da ake kira ƙungiyar tuntuɓakan al'amuran Ukraine. Na gudanar da wannan taro ne kan yadda za a ci gaba da tallafawa kasar yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan lokacin da Amurka za ta ci gaba da bada tallafinta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Sudan na tunkarar wani yanayi da ka iya haifar da matsalar matsananciyar yunwa da rashe-rashen lafiya da mace-mace da kuma matsalar karancin abinci mai gina jiki. Wakilin WHO a ƙasar ta Sudan Peter Gaffney ya bayyana hakan a jiya Talata.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma injiya da kuma producer mu ta yau Julie Legas Gresham da ma injiniyan mu ne yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.